Daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyar dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraro barkamu da wannan lokaci yau Laraba 7 ga watan Fabrairun shekarar 2018. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Kasar Mozambique tana musanta zargin da ake yi mata na cewa tana ci gaba da hulɗar kasuwanci da Koriya ta Arewa. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya faɗa yau Laraba cewa kwanan nan Amurka za ta sanar da sanya takunkumi masu zafin gaske akan tattalin arzikin Koriya ta Arewa. A nan Amurka kuma shugaba Donald Trump ya ce yana maraba da yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnati in har majalisar dokokin kasar bata goyi bayan shirinsa na yin garan bawul a dokokin shige da fice ba.
To a Najeriya kuwa za ku ji martanin da wasu daga cikin jama'ar kasar suka fara mayarwa bayan da shugaba Buhari ya kafa wani kwamiti da zai sasanta 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki.
Ahmed Bola Tinubu mutum ne da ya cancanta a bashi wannan ainihin rami ko kuma wannan dama na haɗa kan ainihin ita APC.
Sannan a Jamhuriyar Nijar, ‘yan adawa na ƙorafi kan tsara wasu masu zanga-zangar adawa da sabon tsarin harajin ƙasar da hukumomi suka ƙirƙiro a cikin kasafin kuɗin bana.
Mun nema mu san inda suka kwana, ba mu san inda suka kwana ba sai da sai aka ce muna police ecole la police suka kwana da sai muka tai page jiya ce nan muka tarda an kawo su.
Sannan zamu ji wani kira da mabiya mazhabar Shi'a suka yi na asoke jam'iyyar APC mai mulki a jerin jam'iyyun Najeriya da kuma dalilin wannan kira. Baya ga haka muna tafi da shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Mozambique tana musanta zargin da ake yi mata na cewa tana ci gaba da hulɗar kasuwanci da Koriya ta Arewa, wanda hakan ya saba takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta azawa Koriya ta Arewa. Wani rahoton gidan talabijin ɗin CNN da aka wallafa wannan watan ya gano cewa Koriya ta Arewa ta sanya hannu akan wasu kwangiloli na miliyoyin dala a Mozambique. Ta shigar da kuɗaɗen ta kafofin diplomasiyya, ta kuma yi amfani da ribar da ta samu daga sana'ar kamun kifi a gabar tekun Mozambique wajen tafiyar da shirin makaman nukiliyar ta. Amma mataimakiyar ministan harkokin wajen Mozambique, Maria Manuela Lucas, ta musanta zargin cewa gwamnatin Mozambique ta yi wata yarjejeniya da Koriya ta Arewa wadda ta saba wa takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta kuma ce ƙasar tana maraba da duk wasu masu sa ido. Ms. Lucas ta ce kwanan nan gwamnatin Mozambique ta gayyaci kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa Mozambique don ganin ayyukan da ƙasar ke yi da nufin haɗa kai da kwamitin na Majalisar Ɗinkin Duniya. Kwanan nan kwamitin ya zauna kuma ya zai wallafa rahoton ganawa da ya yi ta baya. Kwamitin ya kuma yi alƙawarin zai kai ziyara Mozambique a farkon shekarar nan.
Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya faɗa yau Laraba cewa nan ba da jimawa ba Amurka za ta sanar da sanya takunkumi mafi tsanani kuma da ba taɓa sanyawa ba da zummar karya tattalin arzikin Koriya ta Arewa. Da yake magana bayan ganawarsa da Prime Minister ƙasar Japan Shinzo Abe, Pence ya ce Amurka za ta ci gaba da matsawa Koriya ta Arewa lamba har sai ta daina shirin makamanta na nukiliya da makamai masu linzami gaba ɗaya. Mataimakin shugaban bai ba da ƙarin bayani ba kan fannonin da takunkumin zai shafa ko lokacin da za a sanar da su. Dukansu biyu, Pence da Abe, a lokacin ganawarsu da kuma sanarwar da suka fitar a gidan Prime Minister sun yi magana ne akan ƙarfafa ƙawancen soja tsakanin Japan da Amurka a daidai lokacin da ake fuskantar barazana daga Koriya ta Arewan. A halin da ake ciki kuma har ‘yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za ta je Koriya ta Kudu cikin makon nan don halartar gasar wasannin motsa jiki ta Olympics da za a yi a Pyeongchang.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump yana maraba da yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnati in har majalisar dokokin kasar bata goyi bayan shirinsa na yin garan bawul a dokokin shige da fice ba. Yana mai cewa rufe gwamnatin alheri ne ga kasar akan wannan batun. Mr. Trump ya furta hakan ne a lokacin wani taro jiya Talata tare da wasu jami'an tsaro da ke mai da hankali akan batun ƴan kungiyar tsagiran da ake kira Mara Salvatrucha wadda aka fi sani da sunan MS-13. Trump ya sha nana ta laifuffukan da baki ke yi a duk lokacin da yake jaddada mahimmancin yin garan bawul a dokokin shige da fice na Amurka waɗanda za su hada da inganta tsaro a bakin iyakar ƙasar da kawo ƙarshen shigo da baki ta hanyar iyali da kuma dakatar da ba da takardar zama ɗan ƙasa ta hanyar lottery sai dai bisa cancanta. Trump ya ce idan bamu canza dokokin mu ba, idan bamu kawas da wannan kalubalen ba wanda ke ba bata gari damar shigowa ƙasar, za su ci gaba da yin kisa.
A jiya Talata a cikin fushi masu zanga-zanga a lardin Khyber Pakhtunkhwa da ke Pakistan suka kutsa ofishin kungiyoyin mayakan sa kai da ke ake zargi da kisan ɗalibin wata jami'a daga yankin kudancin Waziristan. Masu zanga-zanga sun kai hari a akalla gine-gine biyu da ake zaton na 'yan Taliban ne a ƙauyen Sheikh Yusuf da ke gundumar Darul Islam Khan a arewa maso yammacin lardin na Khyber Pakhtunkhwa. Bayan kona gine-ginen, masu zanga-zangar sun kuma bankawa motoci da yawa na 'yan kungiyar wuta. Mazauna yankin sun maida martanin ne domin kisan wani ɗalibi da ake kira Idris na jami'ar Gomal da ke gundumar Darul Islam Khan a fannin aikin shari'a wanda suke zargin 'yan Taliban da kisansa a kwanaki biyu da suka wuce. Ko da yake jami'an lardin sun ce ɗalibin ya rasa ransa ne sakamakon wata rigima da wasu 'yan garin, kuma an riga an kama wani da ake zargi yana da hannu a kisan Idris.
Madugun 'yan adawa ƙasar Zimbabwe Morgan Changarai ya naɗa Nelson Chamisa a matsayin muƙaddashin shugaban jam'iyyar Movement for Democratic Change ba tare da ɓata lokaci ba. Jam'iyyar ta ce Chamisa, ɗaya daga cikin mataimakan shugaban jam'iyyar su uku, zai zama shugaban jam'iyyar har sai Changarai ya koma daga inda ake yi masa jinya a makwabciyar ƙasar Afirka ta Kudu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko, bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa wani kwamiti da zai sasanta 'ya'yan jam'iyyar APC a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Lagos Ahmed Bola Tinubu, masu fashin baki sun fara tsokaci kan wannan mataki. Daga Lagos ga rahoton da wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana.
Nada Chief Aswaju Ahmed Tinubu a matsayin wanda zai shiga tsakani a rikicin cikin gida da yanzu kai mamaye jam'iyyar APC mai mulki ya zo ne ana kusa da shekara guda a gudanar da zaben ƙasa. Mr. Tunde Bello wani mai sharhi ne kan harkokin yau da kullum a birnin Lagos.
So I think the appointment is timely if you look at what has been happening in the APC.
Yace ina ganin matakin da aka dauka na mika jagorancin shiga tsakani na rigingimin jam'iyyar ya dace a wannan lokaci. A can baya dai idan muka duba za mu ga cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya dau siyasan tamkar dai yanda ake gudanar da harkokin soja ne, kuma yanzu muna ganin ya farga.
I mean, President Buhari being having his military background, he may be thinking at that time that he can still use the military mentality to address the issue.
A sanarwar da kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu ya fitar dai ya ce Aswaju Ahmed Bola Tinubu zai jagoranci wani shiga tsakani na 'yan jam'iyyar ta APC, sanin kowa ne dai cewa yanzu haka ana ta kai ruwa rana tsakanin gwamna Abdullahi Ganduje na jihar Kano da kuma sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, inda magoya bayan bangarorin biyu ke fito na fito a jihar Ondo da a kwana-kwanan nan jam'iyyar APC ta karɓe ragaman mulki. Nan ma rikici ake tsakanin Honorable Isaac Keke Meke, shugaban jam'iyyar na farko, da kuma mataimakinsa Ade Adesimechin, wanda gwamnati ta amince da shi. A jihar Ogun ma dai lamarin haka yake, inda ake takaddama tsakanin wanda zai gaji gwamna mai barin gado a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa tsakanin dan majalisa Solomon Adeola da kuma waɗanda gwamnan a waje daya ake ganin yana marawa baya. A jihar Kaduna ma dai sanin kowa ne akwai rikici tsakanin gwamna Nasiru Rufa'i da sanata Shehu Sani. Jihar Bauchi an dade ana kai ruwa rana tsakanin gwamna Muhammad Abubakar da bangaren shugaban majalisar wakilai Yakubu Dogara sai jihar Kogi inda zaben gwamna ya bar baya da kura yanda gwamna mai ci yanzu Yahaya Bello ke kai ruwa rana da dan majalisa Jones Faleke da takarar mataimakin gwamna da marigayi Abubakar Audu dan takarar jam'iyyar ta APC da ya rasu ana cikin zabe a jihar Oyo ma dai ana kai ruwa rana tsakanin gwamna Abiola Ajimobi da ministan sadarwa Adebayo Shitu wanda a kwanakin baya ya kaddamar da wani gangamin tazarce na shugaba Muhammadu Buhari amma kuma gwamnatin jihar ya kaure cewa gangamin sai jihar Zamfara inda ake kai ruwa rana tsakanin gwamna Abdulaziz Yari da kuma sanata Marafa ko a jihar Rivers akwai takun saka tsakanin ministan sufuri Rotimi Amechi da kuma sanata Magnus Abe lamarin da haka yake a sauran jihohin Najeriya abinda kuma ake ganin akwai jan aiki a gaban Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da yanzu shugaba Muhammadu Buhari ya dora ragamar kawo sulhu a tsakanin ƴaƴan jam'iyyar Alhaji Ado Dan Sudu na daya daga cikin shugabannin ƴan arewa dake nan Lagos yana ganin kafa wannan committee yayi daidai
Ahmed Bola Tinubu mutum ne da ya cancanta a bashi wannan ainihin kami ko kuma wannan dama na hada kan ainihin ita APC wanda kuma shine dama ainihin kashin bayan ita wannan jam'iyya ta APC
yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan mataki da shugaban kasar ya fara dauka alamu ne na dawowa daga rakiyan wasu da ake zargin sun wa shugaban zobe da kuma ake ganin ba ƴan siyasa bane tare da yin ruwa da tsaki a harkokin gwamnati abinda kuma ƴaƴan jam'iyyar ta APC suka dade suna kokawa da shi babin ya jifran murya Amurka daga Lagos
To a gaida Babangida a Najeriya har ila yau mabiya mazhabar Shi'a a jihar Plateau dake tsakiyar arewacin Najeriya sun kira da asoke jam'iyyar APC mai mulki daga jerin sunayen jam'iyyin kasar. A wannan rahoto da Zainab Babaji ta hada mana daga Jos babban birnin jihar ta Plateau za ku ji dalilin sunayen wannan kira.
Mabiya ɗarikar Shi'a a nan jihar Plateau sun fito don bayyana wa duniya buƙatar su ta hukumar zabe ta soke jam'iyyar APC a jerin jam'iyyun Najeriya bisa zargin karan tsaye da rashin bin umarnin kotu da gwamnatin APC ta yi na kin sake musu shugaban su Sheikh Ibrahim El-Zazzaki. Shugaban ɗaliban Sheikh El-Zazzaki Nura Waziri ya kira taron manema labarai inda ya bayyana cewa sun rubuta takarda wa hukumar zabe kuma in bata dauki mataki ba za su garzaya kotu.
Tun December shekara 2016 kotu ta bada hukunci cewa a sake shi a biya shi diya a mayar mishi da gidan shi sannan kuma a bashi security muka ba wannan jam'iyya sati biyu akan cewa idan bata sako mana shi ba to zamu rubuta petition zuwa INEC wannan kira da muku yau muna so mu tabbatar muku ne da cewa bayan sati biyu da muka ba su mun kara musu wani sati daya duk da haka basu amsa ba to yanzu nan mun aika da takarda INEC akan cewa su soke wannan jam'iyya saboda jam'iyyan ta fito karara tana fada da almajiran Mallam Zazzaki a cikin sati uku in basu fara proceeding din soke wannan jam'iyya ba to zamu tafi su kansu mu kai su kotu.
Ita ma ɗaya daga magoya bayan Shi'an Hajiya Fatima Yunis tace su mata suke cikin tashin hankali.
Wannan dambarwa dai kowa zai fahimci cewa mu mata ita tafi shafa saboda idan mazaje aka kashe ko aka raunata mu mata mu ne muke da wahala haka nan in ƴaƴa ne to saboda haka duk abin yana dawowa kanmu ne wahalhalin.
Anasa Martanin mataimakin shugaban jami'iyyar APC Shi'ar Arewa ta Tsakiya Alhaji Zakari Abdullahi Ide yace
yan Shi'a suna da daman su yi abin da suke so amma akwai kundin mulkin Najeriya wanda shi ake amfani da shi wannan APC an rissa dinta a karkashin doka idan ta saba wannan dokan ba ita ce za ta tambaya cewa a rissa APC ba su INEC su ne masu gudanar da duka dokoki wanda ya shafi jami'an Najeriya gabaki da su suka rissa din mu su kade za su iya rissa kowane irin political party ba hurumin mu ƴan APC bane za mu ce a za a yi ko ba za a yi ba dan haka muna nan muna jira abin nan kotu za ta yi.
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Tanzu kuma sai makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar inda makusantan ƴan adawar da hukumomin ƙasar suka cafke a cikin daren Lahadi a wayar garin Litinin kenan yayin da suke wani zaman dirshan na yin tir da tsarin kasafin kuɗin 2018 suka koka akan yadda ake ci gaba da tsare waɗannan mutane ba tare da baiwa jama'a damar ziyartar su ba. Wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Shugaban jam'iyyar PNPD a kan ƙasa Intinikar Alhassan Mamba a kauncin Adawa mai zaman kansa wato Fuwa da Ibrahim Banana jam'iyyar Model Lumana ta gungun FRDDR mai adawa da gwamnatin Isu Muhammadu na daga cikin mutane kusan goma da suka shiga hannun 'yan sanda a yayin da suke zaman darshen a dandalin Plus Dumo da ke birnin Yamai da nufin jaddadawa hukumomin ƙasar kin amincewarsu akan wasu batutuwan da suka hada da tsarin kasafin kudaden 2018 wanda suke yi wa kallon haramtacce saboda cewarsu ya kunshi dimbin harajin da ke jefa talakawa cikin tsadar rayuwa kamar yadda sakatare janar na jam'iyyar ta PNPD a kalkasa Sise Yeru Useni ya gaya wa manema labarai
zero ar bata kai ba wajen zantrozor haka su police suka zo da motoci suka sa mu na gazara kirmojen suka dauki goma daga cikin mu wannan goma suka tai da su mu yi nema mu san inda suka kwana ba mu san inda suka kwana ba sai da sai aka ce mu na police école de la police suka kwana da sai muka tai feji jiya ce nan muka tar da an kawo su
yin kuramniyar tsakar dare ba tare da izinin hukuma ba shine abin da ake zargin waɗannan ƴan adawa da aikatawa waɗanda yanzu haka ke tsare a ofishin 'yan sandan farin kaya wato feji sai dai dukkan wani yunkurin ganawa da su ya citura inji abokan tafiyar su na siyasa
sai guda muka sa muka gani a zawon abokan mu shine bana na Lumana Africa bayan mun ga shi bana aka maida shi aka ce mun an saurare su duka tunda akwai alasan tinikar cikin su na Fuwa a Kalkasa ce nan aka ce zamu ganin su in an saurare su bayan an saurare su bamu gane su ba aka ce mu dawo da sai kan Victor yau ce nan zamu ganin su mun sa dawo da sai an ci bari mu ga ƴan uwan mu mu ga cikin wani hali suke mu ga yaya suka kwana ko iyalin su hankali su ya kwanta an ji bari mu gane su wannan gogormaya na ƴan kasa duka ne kuma muna so a gane mutanen mu da apeji gaskiya a sake su kuma mu ba mu ja da baya
kakakin gwamnatin Niger ministan raya al'adu Asumana Malam Isa ya bayyana min cewa ba hannun gwamnati a wannan al'amari a cewar sa magana ce da tuni ta kama hanyar zuwa kotu saboda haka gwamnati ba ta da ta cewa akai don kaucewa yin shishigi a sha'anin shari'a inji shi dambin jama'a ne suka shafa wani lahadi tur har izuwa tsakiyar dare suna zaman darshen a dandalin Plus Dumo bisa gayyatar kawancan jam'iyyun adawa na Fuwa a matsayin wani sabon salon gwagwarmayar tilastawa gwamnati aiwatar da gyaran huska wa tsarin kasafin kudaden 2018 wanda ke ci gaba da haddasa kace nace tsakanin ma'aikanta da jama'ar Niger a yanzu haka Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Ta yanzu agogo a nan Washington DC na cewa 10 na safe ne da minti 17 karfe 4 ne muke nan da minti 17 a can birnin na Yamai da Abuja da Yaounde da kuma birnin Njamena da ke Chadi. Kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kada a manta bayan wannan shiri namu shirin yau da gobe zai zo muku kai tsaye inda za a tattauna kan irin matsalolin da ake fuskanta a hulɗa tsakanin bangaren ƴan majalisu da kuma bangaren zartarwa da kuma mafita kan wannan matsala. Amma yanzu ga shirin himma.
Imma ba ta ga ragu.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta ga ragu. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka shigo na Amurka domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu muna tattaunawa ne da baƙwarmu Malama Zainab Ahmed kuma a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda take muna bayanin abubuwan da yasa Amurka ke dadin zama yau kuma an dora ne akan batun samar da sauran abubuwan jin dadi shin Zainab su sauran abubuwan jin dadin nan kamar su asibiti hanyoyi da dai sauran abubuwa irin waɗannan na sa jin dadin rayuwa su kuma yaya suke musamman a nan jam'a
kamar yanzu ko a America ana bin kamar yanda kake samu kuɗi in baka samu kuɗi gwamnati suna taimake ka za su baka abubuwan da kake so za su baka kuɗi abinci ne za su baka gida za su biya maka kuɗin asibiti kamar in baka da aiki ko kuma baka da enough kuɗi da za ka duba iyalinka
to amma yadda aiki kika ce bai da wahalar samu akwai waɗanda ba su da aiki
akwai wasu da ba su da aiki kamar ɗan nan ba su son aiki ba kowa yake son aiki ba za su ce ana sanyi ba zan je ba yana da zafi ba na son aiki amma in ka nemi aiki za ka samu aiki dole dole akwai aiki da yawa
kuma duk da gwamnati ta san cewa ba su zuwa ga aikin ba zuwa amma kuma duk da haka ana taimakon su a ba su jira
haka ana taimakon su sosai shi yasa ba su ma su yi aiki ba su su yi ma aikin ba
saboda wannan taimakon da suke samu
to suke samu
to kamar ya ce ga to mu ce kamar hanyoyi kamar to kai mai aiki samun kiwon lafiya samun magunguna yana da sauki a gare ka tunda biya zaka yi
kamar yanzu ko in kana aiki ana cire tax a kudin ka so wannan tax din nan ana cire insurance a kudin ka na health insurance so in ba ka da lafiya kamar ko kuma in ba ka da insurance na wurin da ake aiki wannan da ake cire a cikin
albashi
za a duba ka a ba ka magani
to kenan duk sanda za ka je asibiti ba sai ka rike kuɗi ba
ba shi ka a'a sam abin da ya sa Amerika yana da kyau kenan ko kana da kuɗi ko ba ka da kuɗi in ka shiga asibiti ba za a ce maka ka koma ka tafi ka kuɗi ba za a duba ka tuku sai daga baya sha za a tambaye ka ya za a yi da kuɗi
ya za a yi maganin
kuɗi ko waye ne ma ko waye daga ina ne ma ka fito za ka shiga asibiti za a duba ka sosai ba za a ma tambaya ka kuɗi ba
sai an gama duba ka tukunna sannan
ka je gida ma ka yi sauki ma sosai shine za a tura maka
takarda
kamar takarda biyu
to sai aikin da aka yi ma ko maganin da ka sha
sai ko maganin da ka sha haka
to kamar hanyoyi nan kuma ha ko Zainab bata tafi ko ina tuna ta zo Texas take bata tafi zuwa ko ina ba balle ta ga amma ta ga cikin ta ga cikin
nai tafiya sosai nai na tuki daga nan a New York
to daga Texas
mun yi road trip the family ina
to
mun kan other state mun je other state hanyar smooth ne kawai
eh me kika ce
tafiya ne kawai
to
duka hanyoyin ba su mu gan ba wai akwai wani kuma da yake akwai top o amma ka fi ka gani an gara hanyoyin smooth straight ba wani asa da muke tafiya mun kwana kamar yuwa anya ba wani asali ko ɗaya ba wani a ce wewe ɗan sanda ɗaya ka anya sai dai ka uba shi ne za a sai amma kana driving on kamar the speed limit ba ka da damuwa
kin ce kun yi tafiya daga Texas zuwa New York za ki iya ba mu misalin nisan shi a Najeriya kamar daga jiha kaza zuwa kaza yawwa
wannan dai yanda muke tafiya muna tafiya smooth mu kwana zuwa an mu yi tuki da dare ya yi sai muka nemi wuri muka kwana
to
sai ya ce daga nan zuwa Maiduguri kamar so uku
daga ina
daga Lagos zuwa Maiduguri so
uku
eh shine ne son duk da ma anya ma yana da kyau kenan fa
eh
ka san a cikin America babban ne sosai kamar ainihi Texas ya fi duka Nigeria girma.
Haka ne.
Ainihi Texas ya fi duka Nigeria girma. So, a ce kana suka je daga Texas zuwa another state. Kamar kana yin tafiya duka Nigeria ne.
Tun da kin jima nan, me ke burge ki da zama America? Me ke ba ki sha'awa?
Ya, kamar yara na suna tafiya makaranta. Ba wani damuwa, ba wani ce, in kuka ce ba ni da kuɗin zan biya ku fi. Kuma yara na suna ahead a class a makarantar su
suna da kokari dai ba laifi
suna da kokari a makarantar so sai ko ana koya musu sosai aka gani yaro na da shi shekara uku ne abinda ya sani zaka yi mamaki haka da kuma ika bi dokin America ba ka da damuwa aka ji daɗin rayuwar ka
to
za ka siya komin da kake so ma in ma baka da kuɗi za ka iya shiga shago ka ce a ina son wannan zan na biya kaɗan kaɗan sai a baka
to malama Zainab dakata a nan domin lokaci ya ɗaga mun hannu a cikin shiri na gaba kuma na ƙarshe kin ƙarasa mun wannan batu da ma sauran batutuwa masu aure a madadin baƙwarta mu Zainab Ahmed da kuma Julie Gresham da ta zai ta sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Tuma da Allah yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana.
Sakon farko ya fito ne daga Isuhun Dila Faki, yace nadin Bola Ahmed Tinubu da shugaba Muhammadu Buhari yayi a matsayin wanda zai jagoranci warware rikicin cikin gida na jam'iyyar APC. Allah ka sa haƙata cimma ruwa, amin. Sai sakon hadin gwiwa daga Aminu Kano Mai da Garko da Adamu Sabi'u Wangara suka ce assalamu alaikum murya Amurka. Dan Allah ku bamu dama dan miƙa sakon koken mu zuwa ga dan majalisar jaha mai wakiltar Garko da kewayenta Abba na Baba da ya taimaka ya gyara mana makarantar primary mu ta garin Maida dan ci gaban ilimin yaran mu da fatan za a taimaka. To manyan jam'iyyar APC ya kamata ku saurara duk abin da Bola Ahmed Tinubu zai ja hankalinku akai. Muddin ko kuna so ku ci zabe a matakai daban-daban a babban zaben gama gari na 2019. Sako daga Abubakar Kawu Girgir daga jihar Yobe. Al'amarin man fetur kam abin ya wuce tunanin duk wani mai kishin wannan gwamnati. Gaskiya abin yana da ban tsoro. Talaka na cikin tsaka mai wuya da dimauta. Har dai mu a nan jihar Kebbi inda manoman shinkafar rani muke sayan mai kan 210. Allah ka ceci talaka daga hannun ƴan jari hujja, amin. Sako daga Habibu Adamu Argungu. Assalamu alaikum murya Amurka. Dan Allah ku bamu dama mu yi kira ga shugaban ƙasar Afrika ta Kudu, Jacob Zuma, da ya kamata ya jefar da ƙwallon mangwaro ya huta da ƙuda. Domin fa kowa ya ki ji to ba ya ki gani ba. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Adamu Habu Umar Iyanga da Umar Babanya Sabon Gida a jihar Jigawa. Sai sakon ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Abdullahi Muhammad Miyama da Yusuf Muhammad Miyama da Haddabi mai computer Miyama da kuma Isa Ibrahim Angon Halimatu. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika matakin da gwamnatin jihar Kebbi ta dauka na hana zirga-zirgar jiragen ruwa a cikin dare domin kaucewa yawan hadirran da ake yawan samu na jiragen ruwa a jihar abu ne da ya dace. Sai dai ya kamata gwamnatin jihar ta bullo da sabuwar hanyar zama domin haɓaka harkar tafiye-tafiyen jiragen a jihar.
Yanzu kuma sai labarai a takeice.
Kasar Mozambique tana musanta zargin da ake yi mata na cewa tana ci gaba da hulɗar kasuwanci da Koriya ta Arewa, wanda hakan ya saba takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta azawa Koriya ta Arewa. Wani rahoton gidan talabijin ɗin CNN da aka wallafa wannan watan ya gano cewa Koriya ta Arewa ta sanya hannu akan wasu kwangiloli na miliyoyin dala a Mozambique, ta kuma shigar da kuɗaɗen da wato kuɗaɗe ta kafofin diplomasiya, ta kuma yi amfani da ribar da ta samu daga sana'ar kamun kifi a gabar tekun Mozambique wajen tafiyar da shirin makamanta na nukiliya. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya faɗa yau Laraba cewa nan ba da jimawa ba Amurka za ta sanar da sanya takunkumi mafi tsanani kuma wanda ba a taɓa sanyawa ba da zimmar karya tattalin arzikin Koriya ta Arewa, da yake magana bayan ganawarsa da Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe. Pence ya ce Amurka za ta ci gaba da matsawa a Koriya ta Arewa lamba har sai ta daina shirin makamanta na nukiliya da kuma makamai masu linzami. Shugaban Amurka Donald Trump yana maraba da yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnati in har majalisar dokokin kasar ba ta goyi bayan shirinsa na yin garan bawul a dokokin shige da fice ba. Yana mai cewa rufe gwamnatin alheri ne ga kasar akan wannan batun. Mr. Trump ya furta hakan ne a lokacin wani taro jiya Talata tare da wasu jami'an tsaro da ke mai da hankali akan batun ƴan kungiyar tsageran da ake kira Mara Salvatrucha, wadda aka fi sani da sunan MS-13.
Wasu haro da kama kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi, za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayinku kan irin hanyoyin da kuke ganin gwamnati ya kamata ta wato tafi mai da hankali wajen magance matsalar rashin aikin yi musamman a tsakanin matasa. Kada manta idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin ita Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie the Discretion da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa, sai injinmu Mr. Rob McLean, Muhammad Lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka birnin Washington DC.